أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. الله يسي wannan ita ce aljannan nan wadda aka gadan muku da ita, wato wace aljanna kenan? Allah yana ta mana bayani a baya, ya gaya mana cewa su yan aljanna za a dinga kewayawa ana zuwa wurinsu da akusai plate-plate iri-iri na zinare da kofuna na zinare. Sannan a cikin wannan aljanna akwai abubuwan da rayuka ke sha'awa, duk abinda mutum ya sha'awa akwai. Sannan kuma a ciki akwai dukkan wani abu da zai sa idanuwa su ji daɗi, kuma sannan za a dawwama a ciki. To kamar an tambayi Allah ne wannan wani wuri ne, sai Allah ya ce wa tilkal janna, wan cananka aljanna kenan. Wato an yi amfani da tilka, suna na ishara mai nuna nisa, wato domin a nuna maka tsakaninka da aljannan nan fa akwai nisa, sai ka yi aiki. Akwai nisa sai ka yi aiki. Amma a wajen wuta za ka gance hazihi jahannam, sai a ce wannan, sai amfani da suna na ishara mai nuna kusa, domin a nuna ma yanzu kai wasa baga wutar nan kusa. Watilkal janna, waccan aljanna da nake ta muku bayani din nan, to ita ce aljanna allati uritsumha, wacce aka gadan muku da ita. Wato nan a cikin aljanna ne mala'iku za su dinga gaya wa ƴan aljanna wannan maganar. Allah ya sa mana ciki. To dan me aka ce an ganarwa da ƴan aljanna aljanna? Na farko dai, gado shine misali tsaya mallake dukiyar mahaifinsa bayan wafatin mahaifi, ko miji ya mallaki dukiyar mata bayan wafatinta, ko mata ta mallaki dukiyar miji bayan wafatinta, ko ƴa ta mallaki dukiyar mahaifiyarta ko mahaifinta bayan wafatinsu. Misali, to idan muka tuna, aljanna nan ne gidan zaman iyayenmu Adamu da Hawwa'u. Allah da mashi'arsa yasa shedan yayi abin da yayi aka fito da iyayenmu daga aljanna. To ashe duk dan aljanna in ya shiga aljanna ya koma gidansu ne na gani, gidan iyayensa ne Adamu da Hawwa alaihim assalam. Sannan bayan haka dukkan wani dan adam da ka gani da mumini da wanda ba mumini ba, to a gidan wuta yana da gida, a gidan aljanna ma yana da gida, kowane mutum da ka sani. To idan mutum ya shiga aljanna, gidan wutar shi sai a samu wani kafiri ya gaje gidan wutar, tunda mai gidan bai shigo ba balle ya zauna. Hakanan idan mutum ya shiga wuta kuma Allah ya kiyaye gidan shi na aljanna, sai a samu mutumin kirki wanda ya shiga aljanna sai ya gaje gidan, tunda mai gidan bai shigo aljanna ba balle ya zauna. To shine nan Allah yake gaya mana aljanna gida ne na gado, wannan ita ce aljanna, waccan ita ce aljanna wacce aka gada muku bima kuntum ta'amaluna, sanadiyar abinda kuka kasance kuna aikatawa na ayyuka wanda Allah ya yarda da su, ba kowane aiki ba, aikin da Allah ya yarda da shi sannan kuma Allah ya karba aikin shi ne zai sanadiyar mutum ya shiga aljanna da falala Allah. Amma ya samu falala Ubangijin ne sanadiyar aikin da yi. Wato ayan na nuna mana idan mutum bai aiki ba kan ba zai samu aljanna ba, sai an yi aiki, aikin ne zai jawo falalar Ubangiji ta shigar da kai aljanna. Domin ayyukanka idan aka duba ni'imomin da Allah ya yi maka a duniya, aka ce ka biya da aikinka, ba wani aiki da za ka yi ka iya biya. Misali ji a ce kai wa Allah ibada har sai ka biya shi jin da ya baka, dalla wace ibada za ka yi? Gani kai wa Allah ibada har sai ka ji cewa ka biya Allah ganin nan da ya baka. Ɗanɗano ka gane sukari, ka gane suga, ka gane gishiri, ka gane abu mai ɗaci, ka gane abu mai bauri da makamantan wa'annan, a ce to kai ibada har sai ka biya Allah ɗanɗanon da ya baka, wace ibada za ka yi ta biya Allah wannan babu? Hakanan hankali da aka baka, a ce kai ibada har sai ka biya hankalin da aka baka, to wace ibada mutum zai yi ya biya hankalin da aka bashi? To duk wannan da falalar Ubangiji ne, amma sai ka yi aiki za ka samu falalar Ubangijin, wato ya shigar da kai aljanna. Da haka Allah yake cewa bima kuntum ta'amaluna, sanadiyar aikin da kuka yi, sanadiyar abin da kuka kasance kuna aikatawa. To aiki in mutum bai yi ba, ba zai samu falala Allah ba. Da haka Allah yake cewa bima kuntum ta'amaluna, wato sanadiyar abin da kuka kasance kuna aikatawa. Sannan ayan na nuna mana cewa ba za a shiga aljanna ba sai da aiki wanda Allah ya karba, domin kakan yi aiki Allah bai karba aikin ba, to wannan aikin da ba a karba ba, ba zai sa ka samu falala Allah ba, kuma ba zai sa kenan ka sami shiga aljanna ta Ubangiji din ba, wannan aljanna da yake magana. Wa tilka jannatu allati ursimuha bima kuntum ta'amalu. Aiki iri biyu ne, akwai aiki na sunna, akwai aiki na bid'a. metete bid'a. Bid'a a shara'a, wato bid'a shara'an ita ce ma uhudita ala khilafi amri shari'i, abinda aka fara da shi kuma abin ya sabawa umurnin mai shari'a, wato abu ne da babu shi zamanin annabi. Annabi bai yi ba, bai kuma ce ayi ba, sabon abu kenan. Sannan kuma abin ya sabawa Al-Qur'ani ko ya sabawa sunna ko ya sabawa ijma'i ko ya sabawa kiyasi, to wannan abu shi ake kira bid'a shar'an. Shine idan mutum ya yi an mayar mishi ba za a karba ba, to sanadiyar irin wannan aiki na bid'a da mutum ya yi ko me dadewa da ya yi yana yi wannan aiki ba zai sa ya samu falala Allah ya samu shiga aljanna ba. Amma aikin da yake babu shi zamanin manzon Allah, amma bai sabawa Qur'ani ba, bai sabawa sunna ba, bai sabawa ijma'i ba, bai sabawa kiyasi ba, to wannan aiki shi ne manzon Allah yake cewa duk wanda ya kirkiro wata sunna, man sanna sunnatan hasanatan, duk wanda ya kago wata sunna mai kyau, ma'ana wanda ya kago wani aiki mai kyau wanda babu shi a zamanin manzon Allah, to babu shakka wannan aiki za a ba mai yi lada, sannan kuma za a ba shi ladan duk wanda ya koyi da shi wannan aiki. Misalin maulidi, taron da ake yi a cikin Rabiul Awwal da ma wajen Rabiul Awwal, wanda aka yi shi musamman saboda murnar zagayewar lokacin da aka samu ni'imar da tafi kowace ni'ima, aka samu kyautar da tafi kowace kyauta, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Zaka ga irin yadda ake yi dinnan yanzu, ko wasu sukan ce bid'a ne, to sai ka auna shi da ma'anar bid'a dinnan da na faɗa, ma'anar bid'a a shari'a, wato abu sabo wanda kuma ya sabawa Qur'ani ko ya sabawa sunna ko ya sabawa ijma'i ko ya sabawa kiyasi. Na ɗaya sai a duba shin abin ma uhudisa ne, wato abu ne wanda aka fara da shi sabon babu zamanin annabi, an taɓa samu annabi ya tara mutane ya sa fitilun ƙwai a buɗe taro da addu'a, a yi karatun Al-Qur'ani, a yi yabansa, a faɗi mujizozinsa, a faɗi halayensa, a ciyar da mutane, a shayar da mutane, an taɓa samu annabi ya yi maulidi ta wannan siga? A'a, bai yi ba. To ashe wannan abu ma uhudisa ne, to sai a duba shara'i na biyu, shin abin ya sabawa Al-Qur'ani? Akwai inda Al-Qur'ani ya ce in Rabiul Awwal ya zo ka ku yi taro, a yi addu'a, a yi karatun Al-Qur'ani, a faɗi tarihin ma'aiki, a faɗi halayen shi wasu, a faɗi mujizozinsa wasu, a yabe shi, a ciyar da mutane, a shayar da mutane, Qur'ani ya ce kar ayi wannan? To kaga bai saba Qur'ani ba. Sunna fa annabi ya faɗi haka cewa kar ayi haka? Bai faɗa ba. Ijma'in malamai fa ba ma ijma'i ba, malami ɗaya ma babu wanda ya ce kar ayi haka, inda ya amsa sunan malanta. To ashe kaga maulidi kenan ba bid'a bace kabiha, ba bid'a bace mummuna. Ashe maulidi abu ne wanda aka kago shi bayan annabi, abu mai kyau da aka kago, domin me ya zama mai kyau? Bai saba Qur'ani ba, bai saba sunna ba, bai saba ijma'i ba, bai sabawa kiyasi ba. Saboda haka ashe idan mutum ya yi aiki ne inda yayi da ikhlasi aiki ne wanda Allah zai karba. To ka dauko sallah azhar misali, yau wani sai je yana jin karfi sai ce kai irin ni'imomin nan da Allah ya yi mana da irin ni'imar da Allah ya yi min ni akan kaina, a ce kawai ina da ƙarfi da lafiya raka'a hudu kawai zan wa Allah da azhar, kai kai kaza bare rika takwas. Sai zo sallar azhar ya samu mutane masu ra'ayi irin nashi, sai ce mu ma mun yadda da abin da ka faɗa, hudun nan ta yi kaza, yanzu azhar raka'a takwas za mu rika yi. Sai su zo su yi sallar azhar raka'a takwas, da Allah wannan sun kago abu mai kyau ne ko mummuna? Mummuna. Saboda me? Bari mu ji Qur'ani da yi maganar raku'o'in sallah ba a zahiri. Sunna fa ta yi, annabi ya ce sallar la'asar hudu za a yi raka'a hudu. To su waɗannan da suka yi takwas sun saba wa me kenan yanzu? Sun saba wa sunna. Sannan kuma aikin su sahu ne, domin zamanin annabi hudu ake yi a azhar, su yanzu sun yi takwas. Sannan bayan sun yi takwas, sharadi na biyu kuma abin ya yi ci karo da sunna ma'aiki. Annabi ya ce a yi hudu, su sun yi takwas. Saboda haka yanzu wannan aiki fa huwa raddu, wannan bid'a kenan shar'a. Amma duk abu dan kawai sabo ne ka ce ai bid'a ne ba kyau, to wannan ka nuna jahilcinka a fili, ko da kai wanda ake cewa malami ne. Misali irin wannan tafsiri da ake yi a nan da sauran murare da mai jan baki, na shafa da irin wannan misali ko a cikin Ramadana, me ya dawo ake yin tafsiri a Ramadana san Al-Qur'ani, kuma a watan aka saukar da Al-Qur'ani, sannan ana so mutane su ji saƙon Allah ta harshe daban-daban domin su yi abinda Allah ya ce su yi daidai gwargwado, su bar abinda Allah ya ce su bari gaba ɗaya ko? Dan Allah ko wanda ya kai annabi sanin a Ramadana aka saukar da Al-Qur'ani? Babu. Akwai wanda ya kai annabi kishin Al-Qur'ani? Babu. To annabi ya yi azumin Ramadana tara ko? Ya yi tara. Dan Allah a azumin Ramadana tara nan da ya yi, wani sahabi ne yake zama yana ja mai baki yana fassarawa? Babu ko? Babu. To yanzu duk wanda suke yin tafsiri a irin yadda ake yi dinnan a wannan zamani, da mai jan baki da mai fassara, sun yi abinda annabi bai yi ba ko? Sharadi ɗaya kenan. To sai a tafi na biyu, shin to tunda annabi bai yi ba, yin wannan tafsiri ya saba wa Qur'ani? Akwai inda Allah ya ce idan Ramadana ya zo ku mu'minai kar ku fassara Qur'ani? Babu. Sunna fa nan ma annabi bai faɗa ba. Malamai fa su ijma'i, ko malami ɗaya malaman ne ma ke yi, ballanta na kiyasi. Ashe yin tafsiri a cikin Ramadana ba bid'a bane shar'an? Na fata gani. Shi yasa kake ganin wanda ba sa yin maulidi saboda kawai cewa annabi bai yi ba a faɗarsu, sahabbai ba su yi ba ko? Amma za ka ga su ma a Ramadana kuma suna yin bene tafsiri. Dalilin da ya sa suka ce ba za su yi maulidi ba, to ai da wannan dalilin ya hana su yin tafsiri a Ramadana. Amma me yasa ba za su yi maulidi ba? Saboda taro ne wanda ya shafi maƙiyinsu. Wannan shi ne kawai dalili, domin in ba haka ba a yi adalci. Maulidi an kamo shi an kawo kotu, tafsiri ma an kamo shi an kawo kotu, kai maulidi za a ɗaure ka wata shida. saboda babu kai zamanin annabi. Annabi bai yi ka ba sahabbai ba su yi ba, amma kakan yi kanka a rabiul awwal, saboda haka an daure ka wata shida. Kai Qur'ani tafsiri tafi dan Allah an yi adalci. Laifin da maulidi ya yi aka daure shi wata shida, ai wannan laifin tafsiri ya yi. Shi ma tafsiri a Ramadan din da aka saukar da shi zamanin annabi ba a yi irin yadda ake yi din yanzu ba, in kuma an yi wani sahabi ne majabakin annabi. Sannan Ramadan na ƙarshe da annabi a wace sura aka kwana? Babu. To ashe laifin da maulidi ya yi a gurin masu ganin maulidi laifi ne, wannan abin tafsiri a Ramadana ya yi. Amma kaga kuwa nan an kama su da rashin adalci, sun yankewa maulidi hukunci sabanin na irin wanda ya yi laifi irin na maulidi shi ne tafsiri. Nan abin da nake so mutane su gane da maulidi da tafsiri duk abu ne masu kyau, cewa ba a yi abu zamanin annabi ba bai nuna abin nan ba shi da kyau, sai dai in abin ba ya zamana ya saba wa Qur'ani, kamar yadda na bada misali da sallar azhar. Amma wai dan ba a yi abu zamanin annabi ba, kaka ta wannan bid'a ne, da zaran ka yi wannan an san wannan jahili ne ko kuma mai neman rigima ne. To duk wanda ya yi wani aiki wanda aikin nan ba a yi ba za a zamanin annabi, amma bai saba wa Qur'ani ba, bai saba wa sunna ba, bai saba wa ijma'i ba, bai saba wa kiyasi ba, to wannan aiki insha Allah da falala Allah zai kai shi aljanna. Amma komai kyan aiki in dai ya saba wa Qur'ani. Ina fata an gane. Kamar misali aikin cewa ba a neman taimakon annabi, a'udhu billahi, ba a neman taimakon annabi in ji masu fadar bayan ya yi wafati, sai a auna shi da Al-Qur'ani barkaci. Shin wanda suka san yadda ake neman taimakon annabi ba su taba cewa annabi ne zai yi ba, kamar abinda Sheikh Ibrahim ke faɗa a diwani, ala ya rasulallahi farfa'a shikayati li maulaka antal qarmu khairuka yurtaja. Ka gani, ala ku saurara, ya rasulallah, ya manzan Allah, farfa'a shikayati, ka ɗauki kukana, li maulaka bi ma'ana ila maulaka, ka kai kukana gaban ubangijinka. Ka gani shew ya faɗi yadda ake neman taimakon, wato ina da damuwa, ka ɗauke ta ka kai ta gaban Allah, ba wai kai kai mun maganinta ba. Amma jahilai su ta faɗin abinda mu mun yi masu sun yi arewa ma ko kudu, ba ma wai gabas ba a yi hannun riga a. Wannan shi ne abin da muke yi. To idan a zamanin ma'aiki yana lokacin da manzo Allah yake qaidul hayati, ma'ana yana da rai, in ka nemi taimakon manzo Allah ko ya yi a faɗarsu, amma tun da ya rasu tun daga 12 ga watan Rabiul Awwal, hijira na da shekara 11, daga ranar suka yanke cewa ba za a ƙara neman taimakon annabi ba a faɗarsu. Dalla a lokacin ma'aiki na da rai, da bayan tafiyan ma'aiki waye ake so annabi ya kai taimakon a wurinsa, kamar yadda na ja baitin diwanin nan, Allah ko Allah shi ne zai yi. Allah shi ne zai yi, saboda me? Saboda girman annabi, saboda matsayin annabi, saboda darajar annabi kake roƙon Allah ya yi. To shin annabi san da yake da rai Allah na yi, amma saboda yana yi saboda girman ma'aiki ba saboda rayuwar annabi ba. Bayan rasuwar annabi yana yi saboda me? Girma na ma'aiki, da daraja ta ma'aiki. Shin to da ma'aiki ya yi wafati yanzu ba shi da girman ne? Ba shi da darajar ne? Ba shi da matsayin ne? To tunda Allah yana yi ne don girman ma'aiki, kuma girman ma'aiki da yana da rai da ba shi da rai yana da girma, balle ma bari ka ji abin da Qur'ani yake cewa wanda bai kai ma'aiki ba. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات kada ku cewa waɗanda aka kashe su a hanyar ɗaukaka addinin Allah matattu, ma'ana shahidai. Dalla da matsayin shahidi da matsayin annabi wanne ne yake? Matsayin annabta. To ballantana shugaban annabawan gaba daya. Qur'ani ya ce shahidi ma kaman Sayyidina Hamza alaihi salam. Yanzu in ka ce Sayyidina Hamza matacce ne, ka saba Qur'ani, ka yi sabu, domin Allah ya hana ka ka ce masa matacce, ka ce mishi kai ba ma ka ce ba zato ma. Wala tahsibanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata. Lalle sai da aka kawo da nuna tawkid, lalle kada ka yi zaton wanda aka kace don ɗaukaka karmar Allah matacce ne. Zato ma kamar misali shuhada'u da suke Uhudin nan, inda in ka je Hajji ko Umara kake ziyara, to gashi suna kwance kana musu adda, amma kakka yi zaton ma cewa wai matattu ne, balle ka ce zato ma in kai cewa matattu ne, kai mene ka saba wa Allah? Dan Allah dan annabi, me ya ba su matsayin cewa kar a ce su matattu ne, kar a ce musu matattu ne shahada? Ko da Allah da shahada da nubuwa da risala wanne yafi? To mutum ma wakaci ne. Sai Qur'ani ya fito kwaro-kwaro ya ce maka kanka yi zaton annabi matacce ne, sannan ne ba za ka yi ba? Ai al-aqaida ta aulawiyya, wayannan shahidai ba su kai manzon Allah ba. Sai aka ce musu to kanka yi zaton wai matattu ne, kan kuma ma ka ce matattu ne, amma matsayinsu da ya sa suka samu wannan matsayi na kore musu mutuwa bai kai matsayin annabta ba, balle risala. To a ka'ida ta aulawiyya kaga ballantana wanda yake su matsayi kenan. Yanzu kana nubin Allah zai ce kanka ce Sayyidina Hamza matacce, amma ka ce annabi matacce? A'udhu billah. Sai an faɗa ma kwaro-kwaro. Yanzu misali duk cikin Qur'ani babu inda Allah ya ce kakka da kima maka, babu. Duk cikin Qur'ani babu inda Allah ya ce kakka da kima haifinka, babu. Amma a cikin Al-Qur'ani akwai inda Allah ya ce kakka cewa mahaifinka da mahaifiyarka sirkan ma kai musu tsawa, ko tsawa kakai musu, wala tanharhuma, kakai musu tsawa. To nan an hana kaiwa mahaifi da mahaifiya tsawa, to ranan sai Allah ya kiyaye sai wani abu ya shiga tsakaninka da mahaifinka. Tunda kaga duk cikin Qur'ani babu inda aka ce kaka da ke shi, sai ka samo belt ka dinga zuga mahaifinka. Makota suka me faru, ku tambaye shi abin da ya mu. Amma kana zuga mai bel, kana magana a hankali, kana zuga. Ai kun gare ban saba Allah ba ko? Kun Allah ya ce kan mai tsawa ne, baba ne ma tsawa. Amma babu inda Allah ya ce kan da ki baba ai, sai ka zuga baba.
dalla nan mutum yayi daidai ko shirme yayi me aka ce kake wa baba tsawa ko da tsawa da duka wanne fi muni duka ko to an hana ta ma tsawa ballanta na duka ke wato an hana ka abinda bai kai duka ba balle kai duka to nan wanda ba su ma kai manzon Allah ba shahidai an ce kakkai zatan matattu ne karka ce musu matattu to amma da yake kai daƙiƙin jahili ne ba za ka cewa sayyidina Hamza matacce ba ba za ka zatan matacce ba ne kana bin wai umurin Qur'ani amma ka cewa annabi Muhammadu matacce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan jahilci ne mai zaman kansa to saboda haka kaga wannan aiki ne ko suke yi na cewa ba a neman taimakon annabi bayan wafatin shi a fadar su to sai ka auna kai shi wannan ma ba zai ba domin ba sabo ba ne domin a zamanin annabi bayan annabi kai yayi wafati annabi yayi wafati na fada a nan gurin kwana uku da binne shi aka fara wannan abu neman taimakon annabi bayan wafatin shi a gaban sayyidina Ali ko bayan an binne manzo Allah da kwana uku an binne ma'aiki da kwana uku balaraban kauye ya zo sai samu labarin annabi ya rasu shi ya zo ya ga annabi a Madina ne sai tara ma'aiki ya tafi gidan rahama shikenan sai tafi kabarin annabi ya fada kabarin ya dinga diba kasar kabarin yana zubawa jikin shi ya dinga diba kasar kabari yana zubawa kabarin nan ne wanda ya fi daraja daraja yana zubawa jikin shi a ƙarshe balaraban ƙauyen nan yake cewa daga cikin abin da aka saukan maka na Qur'ani akwai cewa da dai su mutane lokacin da suka zalunci kansu sun zo wurinka suka roki gafara Allah ka roka musu gafara da sun samu Allah mai yawan gafara mana mai yawan tuba lawajadillahi tawwabar rahima da sun samu Allah mai yawan karban tubansu kuma mai jin kai saboda haka ni na zo wurinka ya rasulullahi kaga annabi yana cikin kabari ba yace na zo wurinka ka nema min gafarar kawai sai ji daga cikin kabari an ce kadu gusira laka hakika an gafarta maka a gaban sayyidina Ali kai wannan sayyidina Ali shi ya bada wannan labarin zan maimaita inda za a samu wannan labari lu'ulu'un labari shine tafsirin al-Imam al-Qurtubi wanda ake kiransa al-Jami'u li ahkamil Qur'an kaga wannan neman taimako annabi bayan wafatin annabi an yi a zamanin sahabbai saboda haka abu ne wanda yake in ka yi shi zai kai ka zuwa ga aljanna aiki ne wanda yake karɓaɓɓe ka ji tun a gaban babul ilimi dan mutum yana cayin haka ba tauhidi ba ne ka ji a gaban sayyidina Ali aka yi babul ilimi dan mutum yana cewa yana iyaka na budu wa iyaka nasta'in a gaban babul ilimi sahabin annabi sayyidina Ali alaihi salam a gaban shi aka yi wannan sannan babban malami wanda yau shekararsa fiye da 773 da tafiya gidan rahama al-Imam al-Qurtubi ya sa a cikin tafsirin shi ma'ana tafsirin yau ya fi shekara 773 a duniya na fata an gani saboda haka a takaice dukkan wani aiki dai da ya sabawa al-Qur'ani Allah zai fatali da shi da haka aikin da wani suke yi ko su suke yi suna ganin musulunci suke wa aiki na neman a daina wai neman taimakon manzo Allah bayan wafatin shi to wannan aiki ne da ba zai kai mutum aljanna ba aiki ne da zai kai mutum wuta domin akwai warware daraja annabi a ciki kuma daraja ba za ta warware ba sai ma karuwa ka dai ji musulmi ne wai yana takamai ya san addini, malami ne amma ya rika cewa wai annabin ya mutu. Dalla ku tambayi irinsu, ka ce dalla an yi wani baffa na annabi sunan shi Sayyidina Hamza. Dalla mace ce ne, ya mutu, ku ji abin da zai ce. Me zai ce? Duk wanda yake amini ya saba Qur'ani, to ka tambaye shi, tunda ba zai ce haka ba, zai ce a ko shikenan. In kuma jahili ne mai koyan karatu a kasar, kaga kila iya cewa ana maganan malami ne. Malami to in yace in yace kai a'a ba za a yi malami ne shi, a'a ai ba za a ce Sayyidina Hamza matacce ba, saboda Qur'ani ya hana, saboda ayoyin da na jawo a baya, ai ko zato ma ba za ka yi ba. To sai ka ce mai, to manzon Allah fa, ka ji me zai ce. Allah shi kiyaye. Na'am. Lakum fiha
fakihatun katsiratun min hata kulun.
Lakum fiha fakihatun katsiratun min hata kulun. Lakum fakihatun katsiratun, an yi takadim da ta'kir ne a ayar wajen fassara. Lakum fakihatun katsira, kuna da kayan marmari mai yawa, ɗan itace, abinda ake cewa ɗan itace, kayan marmari irin su gwaiba, mangwaro, lemu, ayaba da sauransu dinnan, kayan marmari dai, ɗan itace kuna da shi. Fiha, a cikin ita wannan aljanna. Kuma minha ta'kulun, ta'kuluna minha, za ku rika ci minha daga kayan marmarin. Min tafidiya ne, ma'ana za ku rika ci daga wani daga cikin kayan marmarin, ba duka ba, domin a aljanna ma ba komai ne za ka yi sha'awa ba kayan marmari. Nan Allah ya dawo da maganar gaya mana abubuwan da ke cikin aljanna. Mala'iku suna gaya wa 'yan aljanna da a madadin Ubangiji cewa a wannan aljanna kuna da kayan marmari, kayan marmarin ma mai yawa, kuma za ku rika ci daga ciki. Domin tana yi wa mutum bai san lemu, kaga ba zai sha lemu ba. Tana yi wa mutum bai san ayaba, tana yi wa ba zai ci ayaba ba. Mana zai rika cin wani abu ne dai daga cikin kayan marmarin. In kuma yi sha'awar ya ci komai ma, to zai ci kayan marmari. Ayat tana nuna mana mahimmancin kayan marmari, domin duk abin da ka ji Qur'ani ya yi magana ya ce akwai shi a cikin aljanna, to akwai samfur ɗin shi a duniya. Kaga nan lemun duniya samfur ne, samfuri ne irin na aljanna, amma na aljanna ya fi shi, wa ma zai haɗa. To duk ran da ka samu lemu a nan duniya, lemun mara tsami mai zaƙi, zaƙin kuma wanda ya dace, kake jin daɗin lemun nan, to ka sani a aljanna akwai lemun da ya fi wannan lemun daɗi. Idan ka samu ayaba wacce ba ta garɗi ba, ta nuna ba nuko ba, a'a ta nuna a jikin bishiyarta ne aka yanko, ka san akwai ta da daɗi irin wannan ayaba. Kaji daɗin ya yi daɗi, ya yi daɗi, to ka sani akwai ayaba a cikin aljanna wacce ta fi wannan daɗi. Haka nan apple, haka nan tangerine, haka nan inabi, dukkan dai wayannan kayan marmari da suke duniya. Domin yau a duniya akwai kayan marmari fiye da 2,000, fiye da 2,000 ɗan itace ne wanda ake ci, fiye da 2,000 a wannan duniya tamu. Allah ya tuba mana. Amma kaga ƙarshen ta, in aka baka takarda da biro ka rubuta kayan marmarin da ka sani, da wuya ka iya rubuta 20. In kuma ka koma gida ka gwada ka ji kayan marmari ɗan itace, amma sun fi 2,000. Idan ka je wata ƙasa suka kawo maka kayan marmari, in kun ba ta dandana ba sai kace ba za ka ci wannan ba, amma in ka dandana ka ci sai kace tunda kake baka taba cin kayan marmari mai dadin wannan ba, baka taba ci. A Italy an kawo mun wani abu kamar dinya na kyamaci abin, wasu suka ce ka dai gwada shi, wallahi da na gwada har na bai Italy kwana bakwai kullum sai na nemi wannan abin, da yake su kuma sun san kai dizes ce ya kare kamar din yayi amma ba din ya bane, amma an ka bude cikin shi shi kuma ja ne kuma bai da kwallo a ciki. Irin an keta fiye tafiye za ka ga irin wayannan abubuwa dewa da jin an ce a ci kayan marmari kasan yana da amfani, irin su lemu su ayaban nan su kankana da sauransu su yakul su inabi, mutum ya rika kokari yana ci kullum, in ba zai iya kullum ba ya rika azumin Annabi Dauda. Yau in ya ci gobe ya haƙura, in ba zai iya ba a sati ya ci, in ba zai iya ba a wata ya ci, in ba zai iya ba ya zama na da bayan lokaci yana ci. Kayan marmari a lahira za ka ci ne don ni'ima, ba don yi maka wani amfani ba, amma a nan duniya don amfani ake ci. Idan kana yawan cin kayan marmari zai kula da abinda ya shafi matsalar ido, yana inganta gani kayan marmarin nan, sannan kayan marmarin nan yana saita sukari na jikin mutum, in dai ba likita ya ce karka ci ba ya zama na blood pressure naka yana tafiya daidai yadda ake so, sannan kayan marmarin nan yana maganin kansa cutar daji din nan. Yawan cin kayan marmari da izinin Allah yana raba mutum da kansa, sannan kayan marmarin nan yana zama garkuwa ga jikin mutum daga kamuwa da ciwon siga, sannan kayan marmarin nan yana sa ka abinci ya dinga saurin narkewa yadda ya kamata a cikinka, saboda ka yana da amfani dewa, ba wai kawai an yi shi don ka rika ci ba ne, kuma da haka za ka ga Allah ya mana iri-iri kamar fiye da 2000 da na faɗa, kowanne daga cikinsa akwai abin da yake da shi wannan bai da shi, wannan yana da sinadarin da wannan bai da shi. Yanzu misali abinda gwaiba take da shi inabi bai da shi, abinda inabi ke da shi gwaiba ba ta da shi, saboda haka in kana ci sa za ka ga masu cin kayan marmarin sai ka ga ba abu ɗaya ba ne, daban-daban ne, misali ya taɓa wannan ya taɓa wannan ya taɓa wannan, kowanne ya ci akwai amfanin shi a jikin shi. Saboda haka kan mutum kawai ya shantake kawai ya ta kashe kuɗin shi a teba ko amala ko safara, kullum cin abu mai nauyi ko tuwon dawa ko tuwon masara, a'a ya ko su wayannan kayan marmarin take ci sun ishe ka abinci na lokaci kafin kuma ka waiwayi tuwon, da haka za ka gani idan mutum yana da ciwon sukarin ya riga ya kama shi sai ka ga an ce ya daina cin kaza, ya daina cin starchi, ya daina cin kaza, ya daina cin kaza, za ka ga ƙarshenta dai abinda zai dawo cin ƙawayen kayan marmarin ganyayyaki. Sau da haka mu daure mu dinga wa masu lemu ciniki da masu ayaba, ba ƙaramin alheri suke yawo da shi a kansu ɗin nan, mu dinga saiwa. Na'am.
Innal mujrimina fi 'adhabi jahannama khalidun.
Innal mujrimina fi 'adhabi jahannama khalidun. Qur'ani kenan. Ya gama mana maganar aljanna. A wannan wuri ya faɗi abubuwan da muminai da waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai su suka sallama wa Allah rayuwarsu sai yadda yayi da ita din nan abinda za su samu a cikin aljanna. Ya faɗa mana wasu abubuwa da ake samu a cikin aljanna, yanzu ya gaya mana a cikin aljanna hadda ɗan itace, ƴaƴan itace, ko? To yanzu kuma zai kawo maganar kafirai, ma'ana abinda su aka yi musu tanaji a lahira. Ya yi mana bayanin ɗaya gidan na muminai, gidan aljanna, yanzu kuma zai mana bayanin gidan wuta, ya kuma gaya mana suwaye za su haɗu da gidan wuta. Innal mujrimina fi azabi jahannama khalidun, innal mujrimina, lallai masu laifi, lallai masu laifi. Tunda an kawo khaliduna a nan, wato ana maganan masu laifi wanda ya shafi shirka, lallai masu laifi na shirka, wanda ba su yadda a bautawa Allah shi kaɗai ba, wanda suke bautawa mala'iku suna cewa ‘ya’ya mata ne na Allah, da haka suke bauta musu, da wanda suke bautawa ko Annabi Isa, ko suke bautawa Uzairu, ko suke bautawa dai wani abu wanda ba Allah ba, fi azabi jahannama. Yayin da wa'incan muminai za su kasance a gidan rahama, gidan aljanna, fi azabi jahannama, su za su kasance ne a cikin azabar wutar jahannama, khaliduna, kuma za su dawwama a ciki, za su dawwama. Dan aljanna, duk wanda ya shiga aljanna shi ba fita, shi kuma wanda duk ya shiga gidan wuta ta jahannama, sanadiyar shirku, sanadiyar cewa babu tashin alkiyama, ko sanadiyar yana bautar wani abu ba Allah ba, to har abada ba zai fita ba shi ma. Shi gidan wutar jahannama gida ne na irin masu laifi guda biyu. Akwai masu laifin da sun mutu da imani, amma ayyukansu na alheri na lada bai kai yawan ayyukansu na zunubi ba, kuma Allah bai ga daman a cece su ba, kuma bai ga dama maji'arsa ta sa ya yafe musu ba, to su ma za a kai su gidan jahannama, za su zauna tare da kafirai. Bambanci shine wanda kafirci ne, shirku ne ya shigar da shi gidan jahannama, shi har abada ba zai fita ba, an mai tsaure rai da rai kenan. Shi kuma wandan yana da imani ya mutu, amma zunubai sun mai yawa, kamar yadda na yi bayani a baya, to shi zai yi zaman wasu shekaru ne a gidan jahannama, zai yi zaman wani lokaci ne, daga baya Allah zai fitar da shi. Amma koyaya ne dai Allah shi ke yi.
La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun.
Idan sun shiga wannan gida na jahannama, la yufattaru anhum, ba za a sassauta musu azaba ba, ba sauki shine la yufattaru anhum, ba za a sassauta musu azaba ba. Kullun azabar karuwa take, azabar yau ta fita jiya, azabar gobe za ta fita yau, azabar jibi za ta fita ta gobe, haka kullun azabar karuwa take yi. La yufattaru anhum, ba za a sassauta musu ba, ba za a yi musu saukin azaba ba. Wahum fihi mublisun, wahum kuma su ƴan wuta dinnan, masu laifi dinnan, wanda shirku ne ya kai su cikin wutar jahannama, da wanda laifuffuka ne suka kai su wutar jahannama, fihi a cikin azaba ta jahannama dinnan, mublisuna, za su zamana masu ɗebe ƙauna daga samun rahamar Allah, za su ɗebe ƙauna daga samun rahamar Allah, ba za su sa rai cewa za su fita ba. Nan ana magana da wanda suka shiga wutar jahannama sanadiyar laifin shirka kenan, sanadiyar laifin cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, su ba su yarda da wannan ba, suna bautawa Allah kuma suna bautawa wani abu, ko kuma ma kwata-kwata ba su yarda akwai tashin alkiyama ba. misali ko sun bauta mala'iku ko sun bautawa aljanu ko sun bautawa wasu mutane to wayannan mublisuna fihi masu ɗebe kauna ne daga samun rahmar Allah a cikin azabar jahannama su da kansu za su fitar da rai cewa fa ba magana sauki domin kullum azaba karuwa take suna ihu na bala'i amma azaba na karuwa na'am
وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين
وما ظلمناهم Allah yake mu ba mu zalunce su ba wannan azaba da suke ciki alhalin wasu kuma suna can suna cikin rahama to su da muka sa su a cikin wannan azaba ta jahannama ba mu zalunce su ba walakin kanu hum zalimin sai dai su sun kasance su ne azzalimai su suka yi zalunci suka yi mene suka yi shirka inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne mai girma su ne suka zalunci kansu suka yi shirka ma'ana suka bautawa mala'iku suka ce ƴaƴan Allah ne mata ko suka bautawa annabi Isa ko suka bautawa Uzairu ko suka bautawa rana ko suka bautawa shanu ko wani abu dai ko kuma suka ce a kwata kwata ma ai babu tashin alkiyama to wannan bala'i da suka shiga su suka zalunci kansu su suka jawa kansu walakin kanu muzalimi na'am
wanadawa ya maliku liqdi alayna rabbuk ala innakum makithun
wanadawa ya maliku liqdi alayna rabbuk qala innakum makisun wanadau ya maliku wato nan Allah yake sun yi kira shi ubangiji abinda yasa yakan kawo irin wannan da cewa an yi shi a wurin shi an riga an yi fa muna a wurin mu za a sa mana kamar kasa din mu rika gani misali shi a gurin ubangiji gaba daya an gama magana ta ce alkiyama ya san yan wuta ta yan aljanna ya san maganganun su shi yasa nan yace wa nadau ma'ana za su yi kira sai ubangiji yace sun yi kira saboda tabbatarwa cewa haka sai ya faru wa nadau yan wuta za su yi kira ya maliku ce ya maliku wato mai tsaron gidan wuta kenan wanda yake shi mala'ika ne wanda aikinsa kula da abin da ya shafi harkar gidan wuta ya maliku idan azaba sai azaba azaba sai azaba sai ya maliku liyabdi alaina rabbu nan li wannan lamu ana kiranta lamu du'a wato lamun ce ta roƙo idan ta zo tana nuna ana yin roƙo ne liyabdi alaina rabbu sai su yi roƙo sai ubangijin ka ya matar da mu mana shine liyabdi alaina rabbu ubangijin ka ya kashe mu ubangijin ka ya dauki ranmu mana mu huta liyabdi alaina rabbu ubangijin ka ya matar da mu ubangijin ka ya dauki ranmu ubangijin ka ya kashe mu kawai mu huta sai shiru ya shiru ba zai ce musu komai ba sai bayan shekara dubu kuma wannan shekara dubu a lissafin lahira bayan shekara dubu kala sai ya ce innakum makithun lallai ku makithuna masu zama ne a cikin wannan azabar domin an kashe ku ai kun huta kenan to ba za a kashe ku ba kuma ba za a fitar da ku ba idan yan sanda kullum suna dukan mutum yace ku kashe ni suka kashe shi wa za su daka gobe kage ya huta da duka kenan ko in mutumin kirki ne ya sadu da rahmar ubangiji to ba za a yi musu wannan ba za a dauki ran nasu ba sannan ba za a fitar da su ba innakum makisun lallai ku makisuna masu zama ne za ku zauna a cikin wannan azaba ne har abada ba sauƙaƙawa kuma ba ɗaukar ranku ba za ku mutu ba domin a duniya ne ake mutuwa nan lahira ne ba mutuwa saboda haka a cikin wannan azaba za ku zauna sai ai shekara 1000 ne zai amsa musu. An suka ce ya malikul yadda alaina rabbu, sai banza da su. To bayan shekara 1000 da cewa ya malikul yadda alaina rabbu, sai ce innakum makisun, lalle ku anan za ku zauna a cikin wannan azaba, ku masu zama ne za ku zauna a cikin wannan azaba. Allah shi kiyaye, Allah ya tsare mu da shiga wuta saboda matsayin annabi a wurin Allah. Allah ka sa annabi ya cece mu ya taimake mu. Allah ka haɗa mu da ceto da taimakon annabi. Allah ka haɗa mu, ka azurta mu da taimakon manzon Allah, ka azurta mu da ceton manzon Allah. Allah ya sa mu cika da imani. Allah ya sa mu cika da imani. Akwai bayin Allah da Allah ya musu rasuwa, akwai mahaifiyar Malam Nasiru da yake Kano Rock, wanda yake Warren Street, mahaifiyar shi ta rasu, Allah ya gafarta mata. Allah ya sada ta da manzon Allah. Allah ya sada ta da manzon Allah. Sannan akwai jikokin Shehu Dayaru, Maulanmu Shehu Dayaru guda biyu, ƴaƴan Saidi Surun Bai, wanda suka yi hatsarin mota yau sun rasu, su ma Allah subhanahu wataala ya sada su da manzon Allah. Allah ya musu rahama. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.